This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke ƙara ƙaimi, wasu masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushinsu. Isra'ila ta ce ta kai wasu har-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon, sannan ta kakkaɓe wasu har-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yana ziyara a ƙasar Albania a yau Laraba, inda yake ganawa da shugabannin ƙasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamayar da Rasha ta yi musu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Ghana na ci gaba da yin tsokaci kan jawabin da shugaban ƙasar ya yi kan halin da ƙasar ke ciki.
Kara 2022 zuwa shekara 2023, yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin dari, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin dari. To wannan duka ci gaba ne.
Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan tsadar rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke ƙara ƙaimi, wasu masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushinsu kan yadda yake goyon bayan Isra'il a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000. Sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka, wacce har ila yau take ɗauke da ɗumbin Larabawa Amurkawa, sun kada ƙuri'ar yin gargaɗi ne ga Biden ƙarƙashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan, don tursasawa Biden ya amince da matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na Gaza. Ahmed Othman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaben na Michigan.
I voted uncommitted to let Joe Biden know that we do not support genocide.
Ya ce na ki zaɓar kowa ne saboda shugaba Biden ya san cewa ba ma goyon bayan kisan ƙare dangi. A ranar Litinin, Biden ya ce nan da ranar 4 ga watan Maris yana fatan za a cimma matsayin da kuma sakin Falastinawa daga gidajen yarin Isra'ila, wanda hakan zai ba da dama Hamas ta saki 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su. Halin da ake ciki, Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon, sannan ta kakkaɓe wasu hare-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. Dakarun Isra'ila sun ce sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin hare-hare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gaza a yau Laraba ta ce akalla mutum 76 ne hare-haren na Isra'ila suka halaka. Ta ƙara da cewa ya zuwa yanzu jimillar Falastinawa wanda aka kashe ta kai 29,954, sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan ɓarkewar yakin a watan Oktoba. Isra'ila da Hamas da masu shiga tsakani daga Qatar sun nuna shakku kan kalaman Biden na cewa an kusa kulla wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta, sai dai fada White House ta ce tana yunkurin ganin an cimma wannan matsaya. John Kirby kakaki ne a fadar ta White House.
What we're hoping to do is to get an extended pause in the fighting. I've just called it a temporary ceasefire myself.
Yace abinda muke fatan yi shine mu ga an tsawaita matsayar dakatar da buɗe wuta wacce za ta kai makonni akalla 6. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda 5 da mayakan Houthi suka harba a tekun Mali a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matukan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi da ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su. Yana mai cewa hararren babbar barazana ce ga jiragen ruwan 'yan kasuwa da ma jiragen Amurka da kawayenta da ke sintiri a ruwan. Waɗannan hare-hare su ne na baya-bayan nan cikin watanni da mayakan na Houthi suke kaiwa a matsayin martani kan jiragen ruwan. Kungiyar ta Houthi ta ce tana kai hare-haren nata ne don nuna goyon baya ga Falasɗinawa kan yakin da ake yi a Gaza. Waɗannan hare-hare sun sa kamfanonin jiragen ruwan da ke jigilar kayayyaki suna kaucewa wannan yanki na tekun Maliya, wanda hakan ya tilasta musu yin zagaye mai nisa ta gefen nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A cikin jawabin da ya yi wa Majalisar Dokokin Ghana kan halin da ƙasar ke ciki, shugabana na Akufo Addo ya bayyana cewa ƙasar ta fuskanci koma baya, amma yanzu tana shawo kan ƙalubalen. Ha kuma shugaban ya amince da ɗaukar alhakin matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko. Sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin akwai sauran runa a kaba. Daga Akara, ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
The speaker, we stumble, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence.
Mai girma shugaban majalisa, mun yi tuntube, amma muna tashi. An yi mana rauni, amma muna warkewa. Mun tashi da kafarmu, mun kakkabe kurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da karfin gwiwa. Shugaba Akufo Addo kenan, yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara 1992 nuna, ya bayyana kalubalen da aka fuskanta a baya, yadda ƙasar ke turbar murmurewa da kuma burin ci gaba mai dorewa a bangarorin tattalin arziki, ilimi, noma, tsaro, lafiya, wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben ƙasa mai zuwa. Hawa kuma shugaban ya dauki alhakin kalubalen da kasar ta shiga. Sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki Dr. Cassiel Atuforsen ya bayyana rashin amincewa da shugaba Akufo Addo kan halin da kasar ke ciki. Ya ce 'yan Ghana ba su jin daɗin mulkinsa. Ya ce yanayin da kasarmu take ciki babu alamun alheri. Ba mamaki talakawan Ghana da ƙwararru suke tsallakewa ƙasashen waje don neman arziki. Ya ce bi daga cikin 'yan Ghana uku ba su da aikin yi. Lamarin da shugaban ƙasa ya ƙi taɓowa cikin jawabinsa. Ya ƙara da cewa yanzu ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 13. Alhali a lokacin shugaba Mahama ana canjin dala ɗaya kan Ghana cedi 3.80. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya tsokaci kan ikirarin da shugaban ya yi cewa Ghana na farfaduwa a wannan bangaren.
To wannan maganarsa gaskiya ne, saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin 100, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin 100. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalin masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasar Ghana. Mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum, saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba. Wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba. Maganganun da shugaban kasa ya yi magana ne cikin faifai, amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya.
Wasu 'yan Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasar.
Ni ne Abdullahi Idrisu. Mu ji sakin garinmu ya faffada abubuwan daiwa da ya fadi. Promisisin da ya faffadi na duka sil akwansu ba ana ba. Akwansu kuma yana nan a pole ba yi ba.
Ta alkawarin da ya
yi. Bai cika ba. Waɗansu dai ana kokari a yi amma ba yi ba. Kada politicians dai suka faɗi maganarsu. Muna ji amma mu kuma tantansu nan muna calculate abin da suke faduwa. Ga madamu da wannan near future insha Allah mai mu samu ko good leader da su ba abin da suke faɗi muna su muna yake da shi.
To sunana Alhaji Jikan Karki Sabon Zango unguwan Karki. Abin da dai zai da amin rai ne shine batun rubutun da yayi kan batun fadace na bako idan kudata kai kuma da suka akada dauka saboda a kiyaye wannan fadace na biyu kuma din da bai taba ba shine yanda da ayi a samu aiki waɗanda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa kware da gaske kuma kullun karuwa suke yi
ɗan majalisar dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da kasa ke ciki a yau Laraba 28 ga watan Fabrairun 2024 Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullah Bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yana ziyara a kasar Albania a yau Laraba inda yake ganawa da shugabannin kasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamayar da Russia ta yi musu. Zelensky ya ce zai tattauna da Prime Minister Edi Rama kan haɗin gwiwa ta fuskar tsaro da haɗin kai a siyasance da kuma zaman lafiyar Ukraine. Ministan harkokin wajen kasar ta Albania Igli Hasani ya bayyana cikakken goyon bayan su ga Ukraine tare da yin alƙawarin sake gina kasar. A ranar Laraba da karin Ukraine suka ce Russia ta ci gaba da kai hare-hare cikin dare da jirage mara matuƙa da yawansu ya kai 10 da kuma makamai masu linzami bila adadin. Akalla mutum 4 ne suka mutu sannan wasu 2 suka jikkata bayan wata zaizayar ƙasa da ta auku a wani kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira NMDC a yankin Dantewa da ke tsakiyar jihar Chhattisgarh a India a cewar kamfanin. Wani babban jami'in dan sanda a jihar ya ce mutanen sun mutu ne bayan da wani dutse ya fado daga kan wani tsauni. Rotunin sun yi nuni da cewa wasu ma'aikatan kwantiragi 2 sun samu raunuka amma ana kula da su a asibitin kamfanin. Kamfanin haƙar ma'adinan wanda mallakar gwamnati ne ya ce yana gudanar da bincike kan yadda al'amarin ya faru ba tare da an ga wata alama ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa ba ma a Najeriya kadai ba har da wasu kasashen duniya.
Akalla a kowane gida a Najeriya in an cire abinci daga kowane gida akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga kasan waje. To a cikin kudi da mafi rinjayi a duk duniya dola ce ta fi rinjayi.
A ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da mu siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba. In dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu sami kaya zai sauka wallahi.
A cikin 'yan watannin nan 'yan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki. Masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin ƙasa. kasar. Dala, wacce kuɗi ne na kasar waje, ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya, wanda ya shafi duk wata harka kama daga ayyukan gona, kiwon lafiya, sufuri da sauransu. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki ne da ke bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kuɗi, yace a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga kasashen waje ake samo su, in banda wasu kayan abinci.
Idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga kasan waje ne, wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga kasan waje. To wannan sayayyen ne ya sa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola Najeriya.
Ko me ya janyo hakan?
Hanya guda ɗaya shine Najeriya tana samun kudade a dola. Wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a ɗanye a kasan waje a sayar da shi a samu dola. To gwamnati kaɗai take da wannan hanya. To wannan kudaden da ake samu a wajen mai din ba ya iya biyan bukata abinda muke siyowa a Najeriya da kasan waje. So a dalilin haka ne masu neman dola sun fi masu kawo dola. Da yake da na biyu kuma, wato kusan duk 'yan siyasan sun shiga yin ajiya a dola. Ba wanda yake ajiya a naira. So ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje. Ba wani harkan dola yake da shi ba amma sai saye ya aje. Saboda haka komai sai hau. To mutum da ya je siyo abu a dola, ai dole in ya zo in zai sa kuɗin shi a naira, dole ya yi lissafin kuɗin dola da ya kashe. Saboda haka farashin abubuwa suna hawa, farashin dola na hawa. Ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni. Ɗaya daga cikinsu, wato wannan kamfani GSK mai sarrafa magani, akwai kuma da wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata, wato Procter & Gamble, su ma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya, mutane su saya a rabusa har su samu riba. Saboda haka yawancinsu suna rufe factoriesu, daga wanda su rufe su koma Ghana, sai wanda su rufe su koma kasan waje gaba ɗaya da sauransu.
A shekarun baya masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kuɗaɗen su na ƙasar waje su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Philemon Ayuba ya ce yanzu lamarin ya canza.
Wato duk wani Bature ko wani mutum kasan wajen da ka gan shi ya shigo Najeriya, ya shigo cin kasuwa ne, ba ya shigo zuba jari ba ne. Don in ya shigo zuba jari ne, ana iya ce to nan da shekara biyar, shekara goma, shekara sha biyar kama a ce ya fito da kuɗinsa. To duk wani mutum kasan wajen da ka ga ya shigo Najeriya a yanzu da kuɗi, to ya shiga cin kasuwa ne.
Kaman kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa Najeriya nan, kusan za a ce cin kasuwa suka zo.
To abin da ke faruwa, wanda suke hakan ma'adinan nan ba gwamnati ba ne, masu zaman kansu ne. Suna nan sai a shigo da jirage a dibe su a tafi da su. To gwamnati ba ta iya sarwansu balantama a ce wai a kama su. So su suke wannan kudaden na shiga a juhun masu hakanta, kuma haraji ma ba su biya. So inda damuwan yake kenan, inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasanmu tana da tsaro, mutane ba su iya shiga su fita kanda suka ga dama. To kudaden shigan Najeriya daga ma'adinai ya mafi na mai.
‘Yan kasuwa da ke mu'amala da kuɗaɗe na ƙasashen waje da na Najeriya sun sami ƙalubale ne saboda ƙarancin dalar a hannunsu, saboda tsauraran ƙa'idodi da babban bankin ƙasar ta Gindaya. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya, Alhaji Bashiru Uba Hassan, ya ce hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili.
Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalar nan. Domin kinga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban 'yan canji yana faɗa, yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma in ce bankin tarayya CBN kenan yakan ba su wannan daloli, wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin Central Bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa. To amma yanzu gaskiya ba a samun haka. Yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya, wato CBN. Saboda haka kinga lura da hakan nan ya zamanto cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak, baya motsi ko ina. Kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki. Mu 'yan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da ya take shigowa hannunmu. Kinga dole ya zamanto cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al'amari.
To abin da ke mutane yake daure musu kai yanzu shine yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani, amma da safe zaka ji an ce abu kaza naira kaza ne, da bayan minti 20 ko awa 2 zaka ji an ce abun ya canza, kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba, me yasa abun yake kasancewa haka?
To wannan dai magana guda daya ta haka take, domin duk yanda dai abun yake akwai shine suka ce mana wai dalar nan ta tashi. Yanzu nan zaka ji an ce an sai dalar nan naira 100,000 misali zan miki ko a ce 1,200, amma dan kankanin lokaci sai ka ji mutum ya ce maka ya tafi kasuwa ya je ya siyo ta, tunda ba a hannun gwamnati zaka siya ba. Kamar yadda na faɗa miki a da mu yan kasuwa gwamnati tana ba mu irin wadannan, amma yanzu wallahi babu, saboda haka muna zuwa mu siye ta hannun yan kasuwa ne. Saboda haka kuma shi wanda zai je ya siyo dalar nan zai je misali yanzu ya siyo ta 1,500, wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka gance maka ta zama 1,550 ko 1,600. Shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zamanto cewa shi ma ya ƙara maka akan wannan kuɗi da ya sai wannan dala.
To idan muka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ku kuke jijiye wayannan kayan masarufi, me yasa ake samun hauhawan kayayyakin masarufi?
Kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu, duk mutumin da ya ɗauki kuɗin sa ya je siyo wannan kaya, misali mu karan kanmu wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana ɗaure mana kai sosai. Duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati, amma kamfanonuwan nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati. Saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abin da suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki kullun wannan dala ita ma ta shafe su, kaji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abin nan daga waje ake siyo shi. Saboda haka wannan dalili yasa dole wannan kaya ya zamanto cewa ya samu ƙarin farashi.
To yanzu ya za a samu sauƙin wannan rayuwa, wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tunda kusan za a ce wuka da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu sauƙin rayuwa?
Na farko shawara da zamu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba ƴan kasuwa wannan dala. In dai har za a dawo da wannan daloli, misali a ce yau a ce yadda aka saba ba wa ƴan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a ba wannan daloli a farashin da ya dace, ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba. In dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi, to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi. Na farko, sannan na biyun su magana ta gaskiya fi sabili lillahi, kullum maganan nan da ake na maganan tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da ƙasar nan mummunan matsaloli gaskiya, wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da za ta danyi ribacin wani ba a cikin wannan tallafin nan. Gaskiya fi sabili gaskiya wallahi. Inda gwamnati za ta duba ta ga ta ɗan yi ribashin wani abu akan wannan tallafin man nan, in Allah ya yarda gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu sauƙin rayuwa.
Kowane hali ƴan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa. Mr. Mark Amani ya ce talakawa a ƙasar sun shiga matsatsi.
Da fa masara fa cewa ke ma abincin jakura ne da dawakai, amma yau masara gaskiyar magana ba mu san halin da muka samu kanmu ko musamman abin da za mu yi balle ko magana uwa uba shinkafa. Yanzu shinkafa fa a takaice irin na gwamnati nan kusan 3,000 a wurin su wuraren. Wanda da ma tiya kwarai da gaske, idan kai in kika samu minti 30 ma za ki yi kirga shinkafa mudu guda cikin awa da kuma akan 3,000. Masara ko ba ta tabuwa yanzu. Saboda haka abin da za mu yi kira shi shugaban kasa waɗanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalar da mutane ke sha, kai a takaice kai asibitoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu kirin yadda yunwa take ganin gawaki. Don gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa. Don Allah shin shugaban kasa da masu ba shi shawarwari da gwamnoni suna ma a kallon abin da ke faruwa kasan nan ko kuwa domin halin da muke ciki? To ya wuce misali mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske, domin waɗanda suke cin abinci sau biyu a yanzu a Najeriya wallahi basu fi a kirga su ba.
Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya Talata zuwa yau Laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Yanzu kuma ga shawarwari.
Sunana Alhaji Bilyaminu Isa Jibrin, na zama a lafiyan bare-bare a ƙarƙashin jihar Nasarawa. Wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki, na farko tukuna za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma dole ne mu 'yan Najeriya mu nemi mafita. yau kasar da tai asali a wurin noma da ciyar da kasanta wanda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su amma yau dan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa wato babban matsalar mu a Najeriya inda yana so a kawo mafita hajiya ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfanoni da suke yin production a Najeriya na farko kamar shinkafa ba da kamfanoni sama da kusan 50 a kasar nan wanda kashi 70 a cikin su sun daina noma sai dai samu iyayen mu a ƙauye su ba su iri su je su yi noma su su sayi irin daga tsaban daga wajen su kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa ba za talaka ba zai noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba sai dai a yi a kaiwa kamfani su sa to kin ga babu a kasuwa dole sai abin da kamfani suka yi deciding ne za su sa kuma tuttuni mai girma shugaban gasa ya magana economic council dole a samu economic council su tsayar da su stabilize da su rike farashin kaya wanda in dai ya kama a kara to sai wannan committee din sun yadda yanzu kika kamfanoni sun kisi noma kai kayi noma sun karba a wurinka to ya zaka samu da sauki
to kuma a jihar ku ta Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa ba a samu sauki a wurin
to mu a jihar Nasarawa olan bata taimake mu ba saboda tana da hectare da ya kai kusan 160 kuma filin noma ne amma ta bar noman tana shiga kauyuka kamar su Azara kamar su Awai kamar Doma din kamar Nasarawa kamar bangaren Plateau da sauransu za su raba iri in sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu za ku wannan irin zai fita muku da buhu 100 buhu 50 namu buhu 50 kuma naku amma naku din ma mu za mu siya kin ga yanzu da duk gudun mu a garin nan in aka rasa abinci a lafiya za a je Azara za ka samu shinkafa 700-600 to yanzu Azara in an sai shinkafa a lafiyar 1,500 Azara sai a siya 1,700 saboda sun yi noman amma ba su iya ci ba sun sayarwa kamfani mun yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati mun gaya musu cewa Olam ta dinga yin noman ta kamar yadda ta saba bayan wannan wahalar na tare da mu yan uwan mu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu saboda ni ne na sayi kaya jiya 10,000 yau aboki na jiya siya 10,015 sai ya sa na shi naira 30 kagarin da na siya jiya din nan na wadu naira 25 ne ina sayarwa sai ce tunda wannan ya siya 30 yana sayarwa 30 ne ma 30 din nan sai kin ga ina samun damuwa kenan shine hawan ya zama kamar competition kowa na sayar da kayan a inda zai shiga dama kuma wannan ba daidai bane yawa amma abin da yasa gaskiya magana shine ya kamata gwamnati su fito su inganta harkoki da ya dace a yi maganar cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana raba wa mutane kyauta ba shi bane a rage farashi kowa ya je siya da kuɗi kin san da akwai abin da ake kira national supply a kawo shinkafan a tara a national supply kai idan ka da 1,000 ka je national supply ka bada shi a baka mudu daya dan kasuwan da bai rige ban ya ci gaba da hawar da nashi zai rige mishi ai yawa to wannan shine in an yaka za a taimaki dan Najeriya sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na kasan zai zama stable amma idan ma'aikaci na ban naira 30,000 a kwana 30 yana biyan bill din wuta 40,000 ko 50,000 ko 30,000 a kwana 30 kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo karshe sai wata laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takeice
yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da bude wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke kara kaimi wasu masu kada kuriya a zaben fidda guni a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushin su kan yadda yake goyen bayan Isra'ila a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000 sakamakon zaben fidda gunin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka wace har ila yau take dauke da dimbin Laraba Amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga Biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan don tursasawa Biden ya amince da matsayin dakatar da bude wuta a yakin halin da yake ciki Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon sannan ta kakkabe wasu hare-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din Dakarar Isra'ila sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin harare a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin Gazar. Ma'aikatar lafiya a Gaza a yau Laraba ta ce akalla mutum 76 ne hare-haren da Isra'ila suka rutsa da su. ta kara da cewa zuwa yanzu jimillar Falastinawan da aka kashe ta kai 29,954 sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan barkewar yakin a watan Oktoba. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda 5 da mayakan Houthi suka harba a tekun Mali a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matuƙan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Julia da Sureshan da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.